Waɗannan 'yan siyasa mambobin Congress da suka hada da Sarah Jacobs da Sidney Kamlagordov da Ilhan Omar da James P. McGovern da Joaquim Castro a wasiƙar da suka aike wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Thomas Linda Greenfield sun bayyana cewa takunkumin da ECOWAS ta kakkabawa Niger da a ɗaya gefe matakan da sojojin juyin mulki suka ɗauka sun takaita hanyoyin samar da kayan abinci da magunguna. Haka kuma masu ayyukan ci gaban al'umma da masu ayyukan agaji ba sa samun sukunin cire kudaden da suka dace daga bankunan kasuwancin da ke zaune a Niger. Lamarin da ke haddasa cikas wajen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan ci gaban da aka kudurta. 'Yan majalisar sun kara da cewa kafin a yi juyin mulki an kista mutane miliyan 4,300 da ke cikin halin buƙatar agaji. Haka kuma a tsakiyar watan Agustan da ya gabata an gano mutane miliyan 3,300 da ke cikin halin matsanancin ƙarancin abinci. Kuma za ta yiwu wasu da dama su fada matsanancin halin rashin abinci sakamakon takunkumin da aka kakaba, a yayin da jami'an agaji ke cewa guzurin abincin da ke ajiye a halin yanzu ba zai fice bukatun mutane miliyan 1,200,000 ba, watakila ya kai ƙarshen watan Satumba. Sannan kudaden da ke hannu a yanzu domin ayyukan agaji mai yiwuwa su kare a watan Nuwamban 2023, abinda ka iya jefa mutane sama da miliyan 1 cikin halin rashin samun tallafin da suke bukata. La'akari da tarin matsalolin da aka shiga a Niger, wanda kuma ka iya shafar rayuwar al'umma, ya sa waɗannan 'yan majalisa su biyar kiran gwamnatin Biden ta shayo kan shugabannin Sedeo su sassauta takunkuman da suka kakaba don samar da hanyoyin shigar da kayan agaji. Shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta Rwanda, Dambaji Son Allah, ya yaba da wannan yunkuri, ko da yake a ganin sa akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai.
Magana tana da muhimmanci kuma anka karance ta bisa tafarki na yarda na amana na Lartizi ya yi magana kuma na hukuma mai kula da haƙƙin ɗan adam da al'ummar duniya ta yi magana, abu ne mai muhimmanci. Amma in don su shigo su kum-du-kum ne wadda sun ka taho, wadda sun an ka ɗamo su da can su shigo su rusai ƙasarmu ta Niger, kuma a zo gwamnati ba ta lissahi ba ta biye da ƙafa abinda a ciki a ce za'a a kai. Tunda mun gani ƙasashen waje da yawa an yi unhwani da ire-iren wannan dama an ka kama kammai kuma an ka kama sojojin haya mercenaire.
'Yan majalisar sun yi godiya kan jajircewar gwamnatin Amurka game da maganar mayar da al'amuran mulkin Niger a hannun farar hula ta hanyar goyon bayan da take baiwa kungiyar ECOWAS a yunkurin da ta sa gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.